Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka marhaban sake dawowa shiri na yau. Na tabbata da cewa kana zaune gaban akwatin rediyo domin ka samu karfafawa a shiri na yau. Fili namu na muyi ruku'u na nan a yau tare da Pastor Shem Danladi Audu. Sai a yi ƙoƙari a bi mu, a yi addu'a tare da mu da kuma tare da sauran masu sauraro da sun turo bukatu a shirye-shiryen. Ina kuma so mai sauraro ka gaici yan uwa da abokan arziki domin su samu ginuwa ta dalilin sauraron shiri na yau. A shirin Pastor Timothy Ibrahim zai kawo karshe ga shiri na sujada na yau na makon gaba daya, da kuma Pastor Audu zai ba mu guzuri. Sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Mai sauraro, barka da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shirin mu mai suna Muyi Ruku'u. Al'adan wannan shirin a kullum shine hada hannu da mai sauraro a ko'ina don yin addu'o'in shiga tsakani akan bukatun addu'a da mai sauraro kan aiko mana a cikin makon. A yau ma shirin zai dauki wani sabon salo ne inda za mu yi tambihi game da yadda za a yi addu'a. Sunana Pastor Shem Danladi Audu zan gabatar. Amma kafin mu fara, bari mu yi karatu daga cikin littafi mai sarki. Karatunmu na samuwa a cikin littafin Matta Sura 6 aya 5. Kalmar Allah tana cewa, "In za ku yi addu'a, kada ku zama kamar munafukai, don sun cika son yin addu'a a tsaye a majami'u da kan hanya, wai mutane su gansu. Gaskiya nake gaya muku, sun rigaya sun samu iyakar ladansu." Allah shi sa ma kalmominsa albarka. Amin. Muna cikin addu'a. Allah maɗaukakin sarki, godiya da yabo su tabbata a gare ka har abada. Yau za mu yi tambihi game da addu'a. Ya Allah, ka koya mana daga sama domin roƙe-roƙenmu su gamshe ka. Mu yi wannan roƙon ne da godiya cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Kamin mutum ya faɗi cikin zunubi, da Allah yakan sabka ya ziyarci Adamu da Hawwa a cikin gonar Adini, su yi magana ko hira fuska da fuska. Mai sauraro, ka dubi irin ƙaunar da Allah ke yi wa mutum wanda ya gaza ƙasa da malaiku, amma Allah yakan sabko kowace yammaci su yi hira tare. Amma kash, ran nan da mutum ya zaɓa ya yi wa Allah mahaliccinsa rashin biyayya ta wurin ƙetare dokokinsa, sai mutum ya rasa wannan tagomashi na ganin Allah da yin magana da shi fuska da fuska. Amma Allahnmu mai tsarki ne, dukan abu mare tsarki ba zai iya kusantar shi ba ya rayu, sai zunubi ya raba tsakaninmu da Allah. Amma domin yawan ƙaunar da Allah yake da shi ga mutum, sai Allah ya samar wa mutum hanya da zai yi magana da shi don sanar da shi bukatunsa, damuwoyinsa, rashin ƙarfinsa da ƙasawarsa. Wannan hanyar ita ce addu'a. Mai sauraro, ko ka taɓa tambayan kanka shin menene addu'a? Addu'a buɗe zuciya ce ga Allah kamar aboki. A duk lokacin da kake addu'a, kana magana da Allah ne. Tunda addu'a magana da Allah ne, to mai sauraro, akwai buƙatar mu san yadda ya kamata mu yi addu'a, tunda Allahnmu ba Allah ya mutsai ba ne, muddin muna buƙatan Allahnmu ya ji addu'o'inmu. Za mu dubi matakai ɗaya bayan ɗaya da mai sauraro zai bi yayin da yana so ya yi addu'a ga Allah. Mataki na farko, a lokacin da kake yin addu'a, ka furta zunubanka, ka gaya ma Allah laifofinka ɗaya bayan ɗaya, ka kira su da sunayensu. Misali, ya Ubangiji, ni mai zunubi ne, na saci kayan wancan, na yi ma wancan ƙarya. Mai sauraro, mataki na yin addu'a na farko kenan. Mataki na biye shi ne roƙon gafara. ka roki Allah ya gafarta maka dukan zunubanka. Mai sauraro, Allahnmu mai cikakken gafara ne, dukan zunubin da ka roke shi gafara yakan gafarta maka. Annabiya Ellen G. White ta ce addu'an da Allah baya ɓata lokaci wajen amsawa shine addu'an roƙon gafara. Ka tuna da ɓarawon da aka giciye tare da Yesu, ya yi aikin ta'asa da mummunan aiki a rayuwansa, amma a bakin mutuwa ya roƙi Yesu gafara, Yesu ya gafarta masa nan take. Mataki na biye shine kada ka ajiye zunubi a cikinka. Zunubi abin kyama ne a gaban Allah. Allah baya son zunubi. A lokacin da ka ajiye wani zunubi a cikin zuciyanka, Allah ba zai kasa kunni ga addu'arka ba. Shi yasa a cikin littafin Zabura 66 aya 18, ayar Allah tana cewa, in baka watsar da zunubanka ba, Ubangiji ba zai ji ka ba. Mai sauraro, kana son Ubangiji ya ji ka? Kana son ya biya dukan bukatanka? To lallai ne sai ka watsar da zunubi. Mataki na biye shine ka guji maimaici mara amfani. Allahnmu cikakken masani ne, ya san mu da bukatunmu fiye da yadda muka san su. Yin addu'a ga Allah don bukatunmu ba yana nufi da cewa bai san bukatunmu ba ne, a'a. Yana so ne yayin da ya biya mana su, mu san wanda za mu miƙa godiyarmu a gare shi. Domin haka, mu guji maimaici cikin addu'o'inmu, don Allah ya san dukan bukatunmu tun kafin ma mu buɗe baki mu faɗa su. Mataki na biye mai sauraro shine naciya. Ka kasance da naciya cikin roƙonka ga Allah don bukatunka. Waɗansu lokaci mukan kasance da ƙiuya wajen roƙonmu ga Allah. Mukan buƙaci yin addu'a sau ɗaya kawai, sai buƙata ya biya, amma wasu lokutan Allah yakan jinkirta amsa addu'o'inmu don ya ga yawan dogaronmu a gare shi ne. Annabi Daniel ya yi addu'a kwana 21 kamin a amsa masa bukatunsa. Annabi Iliya ya yi addu'a sau 7 kafin Allah ya sauko da ruwa, bayan an yi shekaru 3.5 babu ruwa. Sau nawa mai sauraro kake yin addu'a a kan wani bukata da kake da shi? Ya kamata mu kasance da naciya wajen yin addu'anmu. Matakin yin addu'a na biye mai sauraro shine kada ka roƙa da shakka. Allahnmu mai girma ne, yana da cikakken iko da ƙarfi kuma, babu abin da ya gagari Allah. Yayin da kana roƙo da shakka, kana rage matsayin Allah ne. Littafin Yakub Sura 1 aya 7 yana cewa, kada irin wannan mutumin da yana roƙo da shakka ya yi tsammanin samun wani abu a gun Ubangiji. Ashe mukan ta yin addu'a game da bukatunmu, sannan ba ma ganin sakamako domin muna roƙo da shakka ne. Mai sauraro, mu cire shakka a cikin zukatanmu. Mataki na biye shine ka ƙarƙare dukan addu'anka a cikin sunan Yesu. Yesu ya ce a cikin littafin Yohanna Sura 14 aya 13-14, dukkan abin da kuka roƙa da sunana kuma zan yi shi. Allah shi taimake mu. Amin. Za mu yi addu'a. Mun gode maka, ya Ubangiji, domin ka koyar da mu matakan yin addu'a. Muna roƙonka, ya Ubangiji, ka ci gaba kana koyar da mu ababen da za su gamshe ka a kullum. A lokuta da dama mukan yi addu'o'i a karkace, Maɗaukaki, mu roƙe ka ka gafarta mana. Cikin yau da muka koya game da addu'a, mu roƙe ka, ya Ubangiji, bari addu'o'inmu su canza daga yau. A cikin addu'o'inmu, idan muna ɓoye waɗansu zunubai a cikin zukatanmu, ka gafarta mana. Ka buɗe kunnuwanka daga sama a kowane lokaci, ka riƙa sauraron addu'o'inmu kana amsa mana su. Mu yi wannan roƙe-roƙen ne da godiya. Mun ba da gaskiya ka ji mu, ka amsa mana, cikin sunan Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Mai sauraro, a nan ne za mu ɗiga aya cikin shirinmu a yau. In Allah ya kai mu mako na gaba, za mu sake saduwa domin jin wani sabon shiri. Amma kamin nan, ni Pastor Shem Ɗalla da Audu wanda na gabatar, ina mana fatan sake saduwa cikin alherin Allah a mako mai zuwa. Amin.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria @yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Muzauna tare a cikin birnin nan wanda Allah ya shirya don mu zauna tare a cikin birnin nan don mu zauna tare muzauna tare a cikin birnin nan wanda Allah ya shirya don mu zauna tare a cikin birnin nan Yesu ya yi alkawali
alkawali
za ya komo don ya shirya wuri
can sama
za ya dawo don sa arka kusa zai dauke mu zuwa wannan birni Yesu ya yi alkawali
alkawali
za ya komo don ya shirya wuri
can sama
za ya dawo don sa arka kusa
Barkanku masu sauraro muna gode muku domin kasancewarku a kowane lokaci domin ku ji zantatukar Allah yau karatunmu yana samuwa a cikin farawa sura 39 aya tasa ta 9 farawa sura 39 aya tasa ta 9 karatun yana cewa babu wanda yafi ni girma cikin gidan nan baya kuwa ba hana ni kome ba sai ke domin ke mata ta sace kakafa zai yi wannan mugunta mai girma in yi zunubi ga Allah kuma sai na sa mishi kan magana kaka zai yi zunubi mai girma a gaban Allah kuma
za mu yi addu'a mun gode maka kai mana fasara na wannan kalmomi da za mu ga ma'anar sa ya kuma canza yanayin tunanin mu mun roƙa domin Yesu kai ne mai cetonmu amen
wannan karatu da mun yi karatu ne wanda muna jin shi kulli yomi labari Yesu, wanda Yesu yana ɗaya daga cikin ƴaƴa 12 na Yakub, kuma shine dan auta a ciki, kuma a cikin zaman rayuwarsa yana iyakacin kokari yayi abinda shine ya gamshi iyayen. Sai iyayensa suna kaunarsa, suna sonsa, har ma suna yi mishi ababa masu kyau. Ashe yin haka, sai yayunsa suka shiga fushi da kishi. Sai wata rana yayi mafalki, mafalkin kuwa shine sun je yankan ciyawa, da suka yanka ciyawa suka daura suka tsayar da shi. Sai na yan uwan suka fadi suka yi manasa sujada. Sai yazo ya bayyana ma yan uwan, sai yan uwan sun yi fushi, a wato kana nufi mu za mu yi maka sujada? Wannan ya wuce, ya sake yi mafarki na biyu cewa rana da wata da tamurari 11 za su yi mini sujada. Sai suka ɗauki kuduri za su kashe shi domin wannan mafalkin da ya yi. Sai wani a ciki ya ce, a'a, kada mu kashe shi, amma mu sayar da shi ga fatake. Suka sayar da Yesu zuwa wurin fatake, fatake kuma suka je suka sayar ma Potifa. Shigan gidan Potifa ke da wuya, sai albarku sun fara shiga gidan Potifa. Bisa ga karatun littafi mai tsarki, sai Potifa ya danka gidan duka a cikin hannun Yusuf. Ashe matan Potifa tana sha'awan Yusuf, kuma an ce Yusuf kyakkyawan saurayi ne. Wata rana Potifa ya yi tafiya ya bar shi a cikin gida, sai matan ta so Yusuf ya kwana da ita. Sai Yusuf ya ce, kaka zai yi wannan zunubi mai girma a gaban Allah? Da a wancan lokacin Yusuf yana tare da wane ne? Wane ne yana kallon shi? Amma duk da haka da shike Yusuf mutum ne mai tsoron Allah, ya sani ba wanda yana kallon shi, amma Allah yana yaya yana kallon shi. Shi yasa bai so ya aikata zunubi ba. Ana nan da shike matan ta so ya kwana da shi, Yusuf ya ki, ta yi dalili, ta zo ta faɗa ma mai gidan cewa, ai, ga abinda bawan nan yana so ya yi da ni. Mai gidan sai ya ji muryar matan, ya dauki Yusuf ya kai shi kurkuku. Daga kurkuku Yusuf ya sake fita daga kurkuku, sai ya je fadan sarki. A fadan sarki sai aka nada shi ya zama babba mai lura da kasa gaba daya. Ana nan yunwa ta shiga kasa, Yusuf kuwa shine mai lura da abincin wannan kasa. Kasashe daban-daban suna zuwa domin neman abinci. Sai labari ta je wajen iyayen Yusuf da yan uwansa, sai suka zo domin sayan abinci. Yusuf kuma shine in charge, shine yana lura da wannan abinci. Yusuf da ya gansu sai ya waye shi, su kuma basu waye shi ba domin ya canza. Ana nan sai Yusuf ya fara musu tambaya, ku daga ina ne? Sun ce daga wuri kaza. Wane ne babanku? Sun ce wane ne babanmu? Kuna da yan uwa? Su waye da wane ne? Sai suka ambata ƴaƴan duka. Kanninku dan autan yana ina? Wai da an kashe shi. Basu sani suna magana da Yesu bane. Yesu da ya ga haka sai ya ɗibi abinci ya sa musu a cikin jakunkunansu, ya dauki kuɗi ya sa a ciki, sai ya ba su suka tafi da shi. Sun je sun bude sun ga abinci. A ranan ba su gane wane ne su ba. Abinci ya je ya kare, sun sake dawowa, sun zo. Sannan Yusuf ya kira su ya ce, ko kun waye ne? Sun ce babu. To ni ne Yusuf wanda kuka sayar da ni. Sai suka fadi a gabansa suka yi musu sujada. Mafalikin Yusuf ya zama tabbatacce, eh, abinda da suna cewa ba haka bane, an waye gari, sun zo su yi ma Yusuf bauta. Don haka abinda Allah ya faɗa dole ya yi yaya, dole ya tabbata. Yusuf yana magana nan daidai da shirin Allah ne, ba yana magana akan tunaninsa bane. Amma su suna duba da tunani irin ta mutuntaka. Yau idan Allah ya ba ma dan uwanka ko bawanka ko wani mafaliki yana gaya maka abin da zai faru kai yaya ka yadda da shi ba yana fada maka mugunta bane ba yana magana yaki ka bane amma yana fada maka domin ka shirya rayuwarka ka shirya tafiyarka bari wannan labari yazo ya zama mana kwatanci mai kyau da zamu bi idan wani abu ya faru an fada maka kai hatara domin dole zai zo ya zama tabbatacce bari wannan labari ya zama darasi a gare mu kai ma zaka zama izu wata rana ka zama kwatanci mai kyau ga rayuwa daga cikin gidanka har zuwa waje wata rana tun ana kinka wata rana za a yi aya za a fifita ka bari wannan shine ya zama begen mu bari mu yi addu'a madaukakin sarki muna sake godiyawa domin wannan sako sako mai kayatarwa sako wanda yana jawo mu zuwa gare ka yawancin mu mun yi nesa da kai mukan aikata zanubi daga kamar kai baka ganin mu amma duk abin da zamu yi kai kana kallon mu bari mu zama da rayuwa irin ta Yesu na sanin cewa duk inda mun shiga kai kana tare da mu kai yarda rayuwar mu yau ta canza mu kasance masu bin nufinka daga yanzu da har abada bi she maka nan mun roka da Yesu
kai ne mai ceton mu amen
sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a ji ba babu wani abin da zaka iya yi a cikin rayuwarka da zai canza irin rayuwarka da ta wuce amma kana da dama a yau domin ka tsara yadda rayuwarka za ta kasance nan gaba idan zaka tunashe da kanka cewa lokaci bai kure maka ba har da zaka iya yin abin da kake so kai kada ka kasa yin nasara a yau ko kuma domin tsara rayuwarka ta gaba domin ka duba kai waiwaye ka gani cewa a kwanaki ko ko a shekaru da suka wuce baka samu irin nasarorin da kaso ba ko da yake masu iya magana sun ce waiwaye maganin mantuwa ne to amma wanda yake da hangan gaba yana iya tsara yadda rayuwarsa za ta kasance idan yayi haka tare da dogara ga Allah abin da ya riga ya wuce ya riga ya wuce saboda haka kada ka tsaya kuka akan abin da ba za ka iya canzawa ba yau kake da dama domin ka tsara yadda goben ka zai zama kamar yadda na ambata lokaci bai kure maka da yadda zaka iya shirya irin abubuwan da zaka yi nan gaba ba gobe na da yawa akwai dama domin a shirya wata kila kukarka ita ce da lokacin da tsaranka suke zuwa makaranta kai baka tafi tare da su ba to an ce gemu baya hana ilimi wata kila kaso da ka fara wata harkar kasuwa da ka gani cewa abokanka da da kuka yi wannan tunanin tare sun riga sun fara har tafiya ta yi masa nisa sosai to lokaci bai kure maka ba kana iya tashiwa yau ka fara yin wani abu wata kila da tunaninka shine ka sake irin aikin da kake yi ko kuma gurin aikin ka to lokaci bai kure maka ba kana iya tashi domin wannan a yau wata kila tunani kake domin kai gini kaga wasu sun riga sun yi nasu ginin har suna zauna a ciki to lokaci bai kure maka ba kana da dama a kullun domin kai irin abin da kake son kai kada kai ta tunanin abin da ya riga ya wuce har ka kasa duban abin da ke nan gaba yake zuwa kullun kana da dama domin kai nasara ko da yake idan kai waiwaye zaka ga cewa da akwai kurakurai da yawa da kai da ka kasa amma bari ka dau kuduri a rayuwarka cewa gaba Kano fa ba zaka ƙara tunanin baya ko da ma kai tunanin baya ba zaka bar irin rashin nasarorin da kai su durkusar da kai ba lalle ya kamata ka canza tunaninka domin ka kasance da nasara idan ka fadi kai kokari ka tashi sa'ad da ka tashi ka inganta yadda kake yin abubuwa a rayuwarka domin ka samu kai abin da yafi na jiya kyau ka tuna waɗanda suka bata lokaci suna kuka domin jiya babu shakka ba su da nasarar rayuwa na yau ko na gobe
mai sauraro iya abinda ya sawwaka kenan a shiri na yau na ba da gaskiya ka samu karfafawa da kuma ginawa a ruhaniya wannan mako ya kasance mai albarku ne da yawa gare ni da iyalina haka nake fata ya kasance maka kada ka dauka cewa abubuwan da ke faruwa da kai ubangiji bai san da su ba ya sani kuma a cikin lokaci zai share mana hawaye a yi kokari a ci gaba da sauraro, ana kuma bin shawarware da ake samu a shirye-shiryen. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana. Adireshin imel namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Ga wadanda kuma za su so su tura mana da sako ko kuwa su rubuta mana a waya, za a iya samu mu a wannan lambar 0802-29-27-0 0802-29-27-0. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Ina godiya zuwa ga Pastor Timothy Ibrahim da Pastor Shem Danladi Audu da kuma duka wadanda sun tallafa a shiri na yau. Muna cewa mun gode. A makon gaba daya na cewa shi Pastor Timothy Ibrahim, Ubangiji ya ci gaba yana karfafa shi. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olusola Jagede da kuma Eze Elewemci, ni ne Ishaya Zakaria na shirya da kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ya'yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma wadanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.